Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan yanayin da aka shiga na karancin man fetur a wasu sassan Najeriya.
Akwai abin da ya faru da lokacin da aka yi zanga-zangar nan motocin masu ɗauko mai daga depo-depo da suka kasa fitowa suka yi mai zuwa jihohi da wasu sassan ƙasa. Kuma aka yi wajen kwana 5-6 haka aka kasa wannan aikin zahiri ne wanda aka kawo gidajen mai suka fara ɗan karewa. Amma kuma Allah da ikon shi an sha kan ƙarfin wannan zanga-zangar da aka yi kuma masu motocin yanzu sun fara ƙyadewa. Suna motocin na tahowa tun ranar Litinin kuma wasu har sun iso wasu jihohi da muka sani kuma a iya saninmu a yanzu haka ko da Abuja ma akwai bambanci tsakanin jiya da yau da yake mun samu mai su shigo gidajen mai masu yawa kuma jihohi da ake cewa suna da yawa na zahiri yanzu haka banda Abuja da Kebbi sai babu inda muke da wannan matsalan layukan mai kuma na tabbatar cewa nan zuwa Gombe zuwa Jigi da yake duk motocin sun fara fitowa suna tafiya ga wasu sassan ƙasa na san cewa wannan abin ba za ta daure ba tunda mun san kuma muna da iya adadin mai da muke bukata a kasar na fiye da mai da kima da muke bukata.
Wani direban tankin mai mai suna Alhaji Nkurna ya yi bayani a nasu bangare na direbobin motocin mai akan yanayin da suka tsinci kansu akan hanyar dakon mai zuwa Abuja.
Gaskiya dai na sha wuya don na kai kwana uku ma a daji lokacin ina tafiya MT. Abinci ma na wuni ma ban ci ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya shine matsalar. Da muna zuwa a kwana 2 amma yanzu muna zuwa a kwana 8 kwana 9 gashi nan dai kauyen da ka tadda hanya kauyen yanayin hanya. Gaskiya dai in ka tawo hanyar ma dai mutum yana tunanin kai yazo ya wannan abin nan bai samu matsala irin na rayuwa irin wannan na ɗan zanga-zanga din nan da wannan matsalar ma haka ta sa mun ji tsoron fitowa amma gaskiya matsalar mu dai mu shine hanya.
Ma'aikaci a wani gidan mai Ibrahim Abib Sarino ma yayi bayani akan fara samun sauki a lamarin karancin man fetur a Abuja.
Gaskiya lokacin da aka fara kam karancin mai mutane sun fara wahala so amma alhamdulillahi kamar yanda kike gani yanzu gashi nan mutane ana sayar da mai kuma alhamdulillahi ga truck din mu guda ɗaya ta zo ta faka ta zuma muna sayarwa yanzu nan insha Allah zamu discharging din sa. Kome muna ganin tunda kika duba da Q din ma da kike samu wata mana ko sulo na layi da kike samu yara ragu mutane gashi yanzu suna sha daji mun sha wahala sosai wajen bude gate din nan kamar yanda kika zo kike gani jiya mutane sun cika mana kafin mu sauke amma alhamdulillahi yanzu mun sauke mai gashi muna sayarwa tun jiya muna sayarwa ga total suna sayarwa din layi ya riga ya ragu.
Shi ma tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato Ipman Falande Musa Muhammad ya tofa albarkacin bakin sa akan lamarin.
Dalilin da ya kawo aka samu karancin mai ba wani abu bane inda protest din da aka yi na end of SARS ana so gwamnati ta kawo da shi. Babban dalilin da yasa har in ma akwai inda ake kiga ake karancin mai a Najeriya to shine dalili. Mun dade ina jin muna tattaunawa tun shekara ta 2006 akan ya za a yi a ga ba a da kwamman nan. Na daya an yi kokari akan gina pipeline da kuma tsare pipeline wanda duka ya fuskara saboda ta'addanci da aka yi.
An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun karshen makon da ya gabata inda wasu 'yan kasar masu ka daura alhakin ga zanga-zangar 'yan sa. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.